ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، منا جدد غوديمو ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin hikimarsa da horewarsa ya dawo da mu wannan safiya ta Asabar. Yau muna 18 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 wanda gidan miladiya ya 18 ga watan 1 shekara ta 2025. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka Al-Aqidatul Wasatiyya na babban malamin addinin musulunci Sheikhul Islam Ahmad bin Abdussalam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa ba su manta ba, muna nan dai a jerin giyan ayoyi da malam ke rattafo su waɗanda suke tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kuma shi ne madogaran ahlus sunna, shi ne matafiyar ahlus sunna. Duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa, to ahlus sunna za su tabbatar ma Allah da shi subhanahu wa ta'ala. Hakanan duk abinda manzon Allah ya tabbatar da shi ga Allah, to ahlus sunna za su tabbatar da shi ga Allah ba tare da sun juyar da ma'anan ko sun karkatar da ma'anan ko kuma sun yi tawili sun ainihin sharata daga abinda larabci ya sani zuwa ga wata fassara mai wahalan fahimta ba. Alkhairin Allah ya je ga ahlus sunna. Ahlus sunna tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa da sauran malamai na musulunci waɗanda suka bi tafarkin Annabi da sahabban ba tare da sun tashi a kai ba, su ne ahlus sunna wal jama'a. Idan ƴan uwa ba su manta ba, zama ta ƙarshe mun karanto ayoyi waɗanda suka tabbatar da sifa ta afuwa ga Allah da ƙudura da sifa ta gafara da rahama da sifa ta izza ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan ayoyi su ne muka karanta a zaman ƙarshe. To inda za mu tashi yau shi ne waɗansu ayoyi da suke tabbatar da sunaye ga Allah, sannan kuma suna kore kamanceceniya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ta kowace irin ƙofa. Waɗannan ayoyi da za mu karanta suna tabbatar da cewa tabbas Allah yana da sunaye kyawawa. To amma duk sunan da kaji an tabbatar da ita ga Allah, to kada ka taɓa kwatanta ta da wata suna da ka taɓa ji ko ka taɓa gani a cikin talikai a cikin halittu ga baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake manta da shi, to shi kaɗai ne a ciki, ba shi da abokin tarayya. Ko jin Allah kamar yadda muka karanta a baya, shi kaɗai yake manta da irin wannan jin. Da haka babu wani halitta a duniya da za ka iya kallo ka ce za ka kwatanta jin shi da jin Allah, ko ganin Allah, ko ilimin Allah, ko ƙudurar Allah, ko hikimar Allah. Duka waɗannan sifofi da kake jin an tabbatar da su ga Allah, Allah shi kaɗai ne yake ɓanta da su. Bai kama da kowa ba, bai tarayya da kowa ba, ba shi da kini, ba shi da tamka, ba shi da takwara, ba shi da wanda suka yi tarayya a cikin kowace irin suna ko sifa da kaji ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan ayoyi da za mu karanta za su tabbatar da cewa tabbas Allah yana da sunaye, kuma za su tabbatar da cewa Allah bai tarayya da kowa ba a cikin sunayensa da sifofinsa. Malai ya ce wa qauluhu, da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Ma'anan tabaraka shi ne ta'azama, wa ta'ala ya girmama, ya ɗaukaka, shi ne ma'anin tabaraka. Daga albaraka ne, albaraka shi ne annama'u ziyada, shine abu ya ta ruruwa ya ta ruruwa ya ta karuwa ya ta bunƙasa shine ma'anan albaraka in aka ce Allah ya sanya maka albaraka to abin da ake nufi Allah ya yawaita maka alkhairi ya ta maimaita maka alkhairi wannan alkhairin na farko ya jawo na biyu na uku ya jawo na dubu ya jawo na dubu goma daga nan har ya zuwa babu ƙarshe shine ma'anan albaraka in aka ce abu yayi albaraka to abin da ake nufi kenan yana ta jawo alkhairi yana ta jawo amfani yana ta jawo amfani to sai a ce wannan abu yayi albaraka to da aka ce tabaraka wato ya girmama ya daukaka ya yawaita alkhairi kenan na Allah subhanahu wataala to amma nan kuma ba an jibinta tabarakan ga Allah kai tsaye bane sai aka jibinta tabaraka aka jibinta shi da ismu rabbika da wannan sai malamai suke cewa idan ka ji an jibinta tabaraka ga Allah kai tsaye to abin da ake nufi shine ya girmama ya daukaka alkhairansa sun yi yawa kamar idan aka ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu kaga tabaraka din ne amma sai aka jibinta shi zuwa ga Allah kai tsaye to abin da yake nufi anan aka ce fa tabarakallahu wato ainihin Allah ya girmama ya daukaka alkhairansa sun yawaita shine tabarakallazi biyadihi almulk ayin da malamin karanta mana yau a cikin sallah tabarakallazi biyadihi almulk wannan wanda a hannunsa ne mulki yake to tabaraka kenan ma'anarsa ya girmama ya daukaka alkhairansa sun yawa to idan kuma aka jibinta tabaraka aka jibinta shi da sunan Allah ba kamar nan da aka ce tabarakallahu ahsan khaliqin ko tabarakallazi biyadihi almulku ba sai aka ce tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka tabaraka wato ya daukaka ya yawaita alkhairansa to abin da ake nufi anan shine wato albaraka tana yawaita ga duk abin da ya dan faru da sunan Allah duk abin da ya dan faru da sunan Allah yana girmama duk abin da ya dan faru da sunan Allah yana daukaka ko da an gane yadda ma'anar za ta kasance idan aka jibinta shi zuwa ga Allah kai tsaye to Allah ya girmama ya daukaka ya buwa ya alkhairansa sun yi yawa in ko aka ce tabaraka ismu rabbika wato sunayen Allah sun girmama sun daukaka to me ake nufi a wannan lokaci ana nufin duk abin da ya dan faru da sunan Allah yayi girma ya buwa ya kuma alkhairansa za su yawaita yayin da mutum ya zo cin abinci ya ce bismillah ba cin abincin shi ya dan faru kenan da sunan Allah ba to wannan abincin shi ya dan bashi da rabo a ciki wannan abincin zai amfani a gangan jiki kuma zai jawo waɗansu alkhairai yayin da mutum ya zo zai hau abin hawa ya ce bismillah ya samu kariyan Allah daga shaidanu ya samu kariyan Allah daga ababen ki sannan kuma wannan abin hawan zai jawo mishi waɗansu alkhairai da albarkatu masu ɗimbin yawa haka nan duk abin da ya rabu da sunan Allah to girma yake yi idan ɗan adam ya rabu da la ilaha illallah sai daraja sai ya ɗaukaka sai Allah ya taimake shi idan ɗan adam ya wucinta da sunan Allah na la ilaha illallah sai ya kaskanta sai ya tozarta idan ɗan adam ya rabu da sunan Allah a duniya sai ya samu daraja a ranar tashin alkiyama darajar da yake ba za ta yanki ba ba ta da ƙarshe amma idan mutum ya wofinta daga sunan Allah sai ya samu kaskanci a duniya ya kuma samu kaskanci ranar tashin alkiyama to wannan ayata ce ta tabaraka ismu rabbika wato ainihin sunayen ubangijinka sun girmama sun daukaka alkhairansu kuma yayi yawa zulul jalali wal ikram ma'abucin girma ma'abucin karamci a can baya mun karanta wata aya وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُوكُو ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أبايا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُوكُو ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ داك كينا عن تلوك شي وجه ربك تسكى أبنجي تعالى شين يكي دونا صفا ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك فيتي ذو الجلال wato bil jalali wal ikram sifa ne ga fuskan Allah subhanahu wataala amma anan gurin kuma idafa ce zuwa da rabbika tunda yace tabaraka sumu rabbika zil jalali daka idafa ne zuwa ga rabbika daka anan gurin kuma rabbu inni ya zama zil jalali wal ikram kila an gane ma'anan zil jalali wal ikram shine ma abucin girma da kuma karamci Allah subhanahu wataala babba ne a cikin zatin sa babba ne a cikin aikace-aikacen sa babba ne a cikin wato ainihin shari'o'in sa da abin da ya umarni da shi ko kuma yi hani akan sa wato duk abu na karam na girma to ya tabbata ga Allah subhanahu wataala babu karkanci ga Allah ko ta kowace irin kofa haka nan kuma wal ikram Allah shine ma'abucin karamci karamci shine ka bada ka kara ba tare da kana neman a maida maka ba shine karamci ka bada ka kara ba tare da kana tsammanin wa a maida maka da biki ba karamci kenan shine kaga mutum mai karamci kaga idan yayi bako zai iya salwantar da duk abin da ke hannunsa domin ya mutunta bakonsa zai gamu da dattijo a hanya zai iya hakura da maslahansa saboda ya girmama wannan dattijon zai ga mai rauni mace ce ko yaro ne zai iya bada lokacinsa da dukiyarsa domin ya mutunta shi ya girmama shi karamci kenan wani kuma in ka karanta kai mishi wannan alfarman ba ma ka tsammani ko ƙara haduwa da shi ballantana mai da maka da biki to walillahi al-masalul a'la misali mafi girma ta tabbata ga Allah da haka Allah subhanahu wataala ma'abucin karamci to wannan aya ta tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da suna sunan nan na Allah ya tabbata a cikin hadisi Allah yana da suna guda 99 wanda ya ihsa'in su da khalil jannata Allah yana da suna 99 wanda ya ihsa'i da khalil jannata ma'anin ihsa wanda ya fahimce su da kyau ya san su ya fahimce su kuma ya aiki da su wato yayin da ka gane cewa shine Allah shine al-ghafur shine ar-rahim to za ka yi ta aiki da sunan Allah na al-ghafur ar-rahim duk lokacin da kai kuskure sai ka ce ya Allah kai ne mai gafara ka gafarta mu kana ji cewa cikin zuciyarka Allah zai gafarta maka lokacin da kai kuskure sai ka ce ya Allah kai mini rahama haka kuma zuciyarka take kudanta maka lokacin da ka kebe sai ka tuna cewa shine Allah shine al-aziz mabuwayi kuma as-sami'u mai ji al-basir mai gani kenan Allah yana gani yana ji ko babu wanda ya isa irin jaye Allah ire-iren waɗannan abubuwan za su kafijo maka a cikin tunani kuma ana ganin tasirin su a cikin rayuwarka ne da kullum wannan shine kayi aiki da sunan Allah na as-sami'u al-basiru ko al-ghafuru ko ar-rahimu da ire-iren waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala to wannan aya ta tabbatar da cewa Allah yana da sunaye sunan Allah kyawawa ne babu naƙasa babu tawaya a cikin su duk cikin su sunaye ne madaukaka mun dai sha tattauna akan sunayen Allah subhanahu wataala wanda ba za mu maimaita su a nan ba wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala fa abuduhu wasbil ibadati hal ta'lamu lahu samia Allah subhanahu wataala ce fa abuduhu ka bauta ma Allah shi kadai duk inda kaji an kawo Allah fa abuduhu aka ce ka bauta masa ana nufin ka kadai ta shi da bauta domin waɗansu ayoyi da yawa sun kora tarayya da Allah a cikin bauta kamar iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wa iyyaka nasta'in to da haka duk inda kaji an kawo fa abuduhu to ka hada shi da iyyaka wato aka ce fa abuduhu bi ma'ana iyyahu ta'bud shi kadai zaka bauta ma baka da bukatun sai an ta maimaita duk gaban da aka zo sai an zo an ce fa'abuduhu iyyahu ko makamantan wannan ya kace fa'abuduhu bi ma'ana akhlisu lil ibada ka tsaftace shi ka tsarkake shi a wurin bauta wasbil lil ibadatihi kuma kai hakuri ga bautan Allah subhanahu wataala ka lazimce bautan ka makalkale mata kuma kai hakuri akan irin wahalce-wahalcen da ke cikin bautan babu shakka akwai nauyi akwai wahalhalu a cikin bauta babu shakka akan haka nan saboda duk inda aka ce maka an sa maka dokan kai ko ka bari to ai ta bai bayi ta bai bayi akwai abin da ka shekara uku ba ka yi amma ran da aka ce maka da Allah malam kar ka yadda kai abu kaza sai ka ji zuciyarka tana ta shauƙin kuma kai wannan abin bayan kuma ka daɗe ba ka yi baka lura da mutumin da za a ce masa dole za a yi mishi wani test na jini ko na fitsari ko na abu sai a ce karkace abinci daga safe zuwa karfe takwas a haka kawai ma fa yana yin azumi ba wai daga safe zuwa karfe takwas ba tun karfe biyar na asubahi zai azumi har sai karfe shida na yamma ba kuma ya jin wata damuwa wata rana zai tashi tun safe bai ci abinci ba sai karfe goma sai sha ɗaya wani lokaci ma sai azha bai kuma dame shi ba amma duk ran da aka ce maka to kar fa ka ci komai daga daren yau zuwa karfe takwas na safe sai ka ji a duniya kai kuma abin da kake sha'awa sai cin abinci ko cin wani abu a wannan lokacin saboda mene wai shari'a tana da nauyi tana da wahala duk abin da za a ce maka kar ka yi ko kuma ka yi to tana da nauyi idan ka saba yin wani aiki ka saba share nan gurin sai a ba ce maka da Allah daga nan zuwa sati ɗaya kai share nan sai ka ji abin ya zama maka baƙo to shari'a tana da irin wannan shi ne kuma tabaibayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma bayi wanda manzon Allah ce akwai wanda za su ga aljanna fis salasil cikin sarƙoƙa cikin fasaran da malamai suka yi shi ne za su ga aljanna ne cikin tabaibayi saboda irin dokoki da Allah ya sanya musu kuma tilasta kai da hanahani da aka yi musu kuma tilasta bari to wannan sarƙoƙi ne aka yi musu tabaibayi to idan kuma suka kiya wannan ɗan sai shiga aljanna da haka da aka kamar sun shiga aljanna cikin sarƙoƙa da wahalhalu saboda me saboda at-tashri' an shar'anta musu to shi ne a wannan ayati Allah ya ce wasbir li ibadati kai haƙuri akan bautan Allah subhanahu wataala ka lazimci bautan Allah duk da irin wahalhalun da ke ciki lokacin sanyi ka tashi ka sanya ma jikinka sanyi kana taɓa ruwan sanyin kana tsoro kana ɗari ɗari amma me yasa tunda Allah ya ce ayi kuma wasbir li ibadati sai kai haƙuri ka bi haka lokacin da kake son ko mace take son ta fito ita ma ta sha iska a'a amma shari'a ta ce mata kuma ta rufe jikinta ga baki ɗaya ko min zafi kuma hakan ne wajaba ta rufe jikin nata da haka namiji zai fito wani ma cire hula wani ma cire babbar riga wani ma cire rigan jamfar tasa ya zauna daga shi sai yar shara amma ita wannan lokaci mace fa tilas ta rufe jikinta tun daga sama har ƙasa me yasa wasbir li ibadati kai haƙuri ne akan bautan Allah duk da irin nawaice-nawaicen da ke ciki to shi ne Allah ya ce fa abudu ka bauta ma Allah wasbir li ibadatihi kuma ka yi haƙuri ga bautan Allah subhanahu wataala hal ta'lamu lahu samia sai Allah ya yi wani tambaya tambaya na inkari tambaya na korewa ya ce hal ta'lamu lahu samia kai ka taɓa sanin wani takwara ga Allah sani wanda yake sunan shi irin sunan Allah wanda yake aikin sunan kuma irin aikin sunan Allah ka taɓa ganin wannan kana iya ganin a kira wani alim Allah kuma ana kiran shi alim ko alim amma shin wannan alim din da wancan alim din takwaran juna ne Allah yana da takwara yana da tamka yana da kimi ba shi da wannan amma dai yana da suna amma babu yawadda sunan shi daidai da na Allah subhanahu wa ta'ala duk wata sifa da ka ji an faɗi akan Allah to Allah ba shi da kimi ba shi da tamka ba shi da takwara a cikin wannan sunan ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ta kore kamanceceniyan Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga cikin talibai ga wakila dama duk abin da ba Allah ba to yana cikin makhluqat yana cikin ababen halitta komin girmansa komin daɗewansa kamar al'arshi kamar alƙalam kamar lahul mahfuz duk cikansu daɗaɗɗun halittu ne daɗaɗɗu ne a cikin halittu to amma duk cikansu dai ababen halitta sunansu ababen halitta ba su yi tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala ba a cikin komai komai na Allah daban yake to shine Allah ke tambaya hal ta'lamu lahu saniya wannan inkari ne da kuma korewa kaman ka ce babu wani tamka ga Allah babu wani kini ga Allah babu wani takwara ga Allah subhanahu wataala sani shine takwara ai ko in aka ce anta sani kai takwara na ne kaman sunan mu daya ko kun yi tarayya a wani aiki duk cikan ku injiniyoyi ne duk cikan ku teloli ne duk cikan ku birkiloli ne duk cikan ku dalibai ne sunan ku kenan to sai ake zaka sani takwara kun yi tarayya a cikin suna ko kun yi tarayya a wani aiki wanda yake alamta wata suna to shi Allah hal ta'lamu lahu saniya kai ka taba sanin wani sani wani takwara ko kini ko tamka ga Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ce wannan tambaya ne su'al ne inkari ko ittifaq ne inkari tambaya ce ta inkari da musu da korewa ma'anarsa shine Allah ba shi da sani kwata kwata ba shi da tamka ba shi da kini ba shi da abokin tarayya a wata ayan Allah subhanahu wataala ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan Allah ba shi da kufu'i kufu'i shine daidai shine nawir shine kufu'i to ahadin babu wani daya da yake kufu'i ga Allah subhanahu wataala babu wanda ya daidai da Allah subhanahu wataala nawir wa mafi shine ma'anar kufu'an Allah bai daidai da kowa ba bai daidai da komai ba a cikin sunayensa da sifofinsa da aikace aikacensa da cancantansa ga bauta subhanahu wataala da haka idan ka dauki sunayen Allah ɗaya ɗaya kun su to lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai kama da kowa ba da haka dauko tun daga sunan Allah ar-rahman lam yakul lahu kufuwan ahad ar-rahim lam yakul lahu kufuwan ahad al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir har ya zuwa sunayen Allah da ba su da iyaka to duk cikan su wa'annan suna daidai kun su lam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai kama da kowa ba Allah ba shi da wanda suka yi daidai idan ka dauki malaman fiqhu in aka ba babin aure suna batun cewa ya kamata a sami kufu'i yayin aure mace ta aure kufu'inta cikin maza namiji aure kufu'insa cikin mata me ma'anar kufu'i shine wanda yake akwai nau'in daidaito tsakankanin misali sai namiji mutum mai kafafuwa guda biyu da hannaye guda biyu sai ya aure kadduwa mai kafafuwa guda hudu akwai kafafuwa a ciki babu kufi'i a ciki saboda ba kinin shi bane ba zubin shi bane wancan tana da gashi a jiki shi ba shi da irin wannan gashin kafafuwan ta hudu duka a kasa shi na shi guda biyu ne a kasa shi yana magana ita sai dai ke kuka to kaga babu kufi'i a ciki dan haka kufi'i shi ne wanda kuka yi daidai akwai nau'in taqarub akwai nau'in kusanci tsakankanin ku ko da wannan ya danta wannan da kashi 10 kashi 20 wannan amma shi ma dai yana da rabo a cikin abin da wancan yake da shi to Allah subhanahu wataala a cikin sunayensa da sifofinsa da aikace aikacensa babu wanda suka yi daidai wannan aya tana kori wato daidaito na wani daga cikin halittu ga Allah subhanahu wataala a wata ayan Allah ya ce wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Allah andad andad al-nadd shine an-nadir wash-shabih shine wani al-nadd kar ku sanya ma Allah wato kamar dai wancan ma'anan kufu'i din ne kar ku sanya ma Allah tamka ko kini ko wani abin kamanceceniya wa antum ta'lamun al-halun kuna sanar cewa Allah subhanahu wataala bai kama da kowa ba bai kama da komai ba kuma kuna sanar cewa lalle Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan aya ita ma ta kore ma Allah an-niddu wancan aya ta farko al-kufu wannan ta farko as-samiyu, wannan ta biyu al-kufu, wannan ta uku an-nabdu. Duk cikansu dai ma'anansu tamka da kini da abokin tarayya da abokin kamanceceniya. Shi ne ma'anar fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma Allah kishiyoyi. Na ka wani kishiyoyi kamar yadda nake cewa a Hausa ban sani ma ka ce kishiya, lafazin ya ba da ma'anar hakikanin abin da ake nufi. Kishiya shi ne wani wanda za a daidaita ku, shi ne kishiya. Me ma'anar kishiya a Hausa? Me kishiya ne? Inda muka ɗauki misali a ce wancan tana da kishiya, to kishiya shi ne ma'anar wanda suke kansu ɗaya a wurin miji, shi ne ma'anar. Wanda ya sani ne sun nake abin nan, shi ne a Hausance shi ne ma'anar kishiya. A ni ku yi da magana ta a duk wani abin da nake kawo kowa sun shi, haka ce kishiya da uwar gida da amarya duk matsayin su da wurin miji. To ma'anar kishiya shi ne waɗanda matan da suka yi tarayya a wurin miji, shi ne ma'anar kishiya. Ko ko ma'anar kishiya shi ne abokin hamayya, kun gane? Saboda ai kuma Hausance haka ce wane ya zo sai wane kawai da kai, sai a ce ai kishiya ne. Ko ba haka ba? To kishiya shi ne abokan hamayya, ko ko kishiya wani shi ne wanda kuka kai ɗaya. To ba wai sai lele mun tantance ba, idan ma'anar kishiya a Hausance shi ne wanda kuka daidai, to kenan fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma Allah kishiyoyi. Kun gane? In ko ma'anar kishiya a Hausance shi ne ko ma'anar abokan hamayya, in aka ce wance kishiyar wance ce, bi ma'ana abokiyar takon saƙa, abokiyar hamayya, to ba shi ne ma'anar, ba shi ne ma'anar andad ba. Amma in ma'anar kishiya shi ne ana nufin waɗanda suke daidai kansu ɗaya, matsayinsu ɗaya, to shi ne ake korewa nan. Fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma Allah abokan tarayya wanda za ku daidaita su tare da Allah subhanahu wata'ala, ko a cikin sunayensa, ko a cikin sufofi, ko a cikin aikace-aikace, ko kuma yadda za ku bauta ma Allah sai ku bauta ma wancan. To kar ku yi haka nan ga Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana nuna maka kadaicin Allah a cikin komai, kadaicin Allah a cikin komai. Allah subhanahu wata'ala bai tarayya da kowa ba, bai tarayya da komi ba a cikin dukkan abin da yake manta da shi. Ita ma na kamar yadda muka ce tana kore tarayyan Allah da wani daga cikin halittunsa. Kenan idan mun fahimci wannan, ashe duk abin da yake banci Allah to mu ke manta da shi ga Allah. Idan muna roƙon Allah akan yi mana ko ya tunkuɗe mana, to kar mu roƙi Allah kuma mu je mu roƙi wani Allah, kar mu roƙi Allah kar mu je mu roƙi wani Allah cikin abin da yake Allah kadai yake manta da shi. Akwai ɗansu ababe da Allah subhanahu wata'ala yana yin su kuma ya danka su a hannun bayi, bayi ma suna iya yi, tunda ya ba bayi mashi'a, ya ba bayi ƙudura. To irin waɗannan babu laifi, tunda Allah ya danka su a hannun waɗansu daga cikin talibai, ana iya yi. Kamar yadda yake, in ba ku manta ba, mun karanta wannan babin a cikin tauhid, a kitabul tauhid, babun mina shirki an yastaghitha bi ghayrillahi aw yad'a ghayrahu. Mun karanta wannan babin, ba abin da yake ya keɓanci Allah, to Allah kadai ake keɓantar da shi gare shi. Amma abin da yake Allah na yi kuma ya danka wani sashi a hannun bayi, babu laifi a nema a wurin Allah kuma a nema wurin bayin Allah. Amma dai kuma dole zuciya ta koma ga Allah cewa masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Irin ƙananan abubuwa ne yau da kullum, ba ni canji, ba ni biyo, ba ni littafi, duk waɗannan wasu nau'o'in arziki ne wanda yake Allah ya danka su a hannun ɗaiɗaikun bayi. Kana iya neman su a wurin bayi kamar yadda kake iya roƙon Allah kai tsaye, ya Allah ka bani abu kaza, ya Allah ka bani biro, ya Allah ka bani kaza, ya Allah ka bani kaza. To za kuma ka iya nema gurin talikai, domin me? Domin Allah ya danka shi a hannun talikai. Amma duk lokacin da kake neman wani abu gurin talikai, cikin abin da yake Allah ya danka a hannunsu ɗin, to kuma zuciyarka ta koma ga Allah cewa babu wanda ya isa ya baka kuma sai abin da Allah ya kaddara, babu wanda ya isa ya hana kuma abin da Allah ya kaddara ka samu. Amma ababen da Allah ya keɓanta da su na rububiyarsa, to wannan ba a neman su a wurin Allah a ba a neman su a wurin wani Allah sai dai a takaita su ga Allah subhanahu wataala shi kadai ba shi da abokin tarayya da fadin Allah subhanahu wataala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi Allah ya ce minan nasi daga cikin mutane may yattakhidhu min dunillahi akwai wanda yake riƙan koma bayan Allah andadan ya zama mishi tamkar kaman Allah yuhibbunahum ka hubbillahi suna son su kamar yadda suke son Allah Allah subhanahu wataala ya bamu labarin mutane yadda suke akwai daga cikin mutane wanda yake riƙan wani Allah ya maida shi tamkar Allah subhanahu wataala suna son su kamar yadda suke son Allah wani lokaci ma sukan so su sama da yadda suke son Allah kuna ga irin waɗannan ayoyin ko da a jiya ba a gane su ba to a yau mu muna gane su da kyau ai ina ga wannan ba sai wani ma ya tsaya an mishi sharhi ba akwai mutanen da sun riƙe wani Allah sun mai da su kishiyoyi ga Allah suna son su kamar yadda suke son Allah to mu muna ganin ma waɗanda suke son su ɗin sama da yadda suke son Allah ko ba ma gani muna gani muna ji kuma aqidar ce take dauke da wannan zaka ji waɗansu fito suna magana kaman kai sai ka dauka kaman wannan ma ai hauka ne ba hauka bane aqida ce su ne wanda Allah ke bada labari akan su da Allah wanda ke karatun nan da Allah ya hakuri aqida ce kuma su ne Allah ke bada labarin su wani zaka ji ya zo ya ce maka ni ina son shehi na ina son Shehu Inyas idan Allah ya nufin zai sa ni aljanna ne amma Inyas yana wuta sai ce ya Allah ya sa shi wuta tare da Inyas kina kun gane mutum da kyau shi yana fatan in Inyas ɗin wuta ne to Allah ya sa su wuta tare abinda Inyas ya shar'anta to shari'ar Allah ba ta isa ta muƙawama da shi ba ba ta isa ta fito na fito da shi ba ko kaza shine matafiyin Inyas to shine matafiyin mu to alqur'ani ya zo da kishiyan haka wannan ka kyale shi ba za a aiki da shi ba to wannan alama ce yana son wancan sama da yadda yake son Allah to nan ana batun ne daga cikin mutane akwai wanda yake riƙan tare da Allah an dada yuhibbunahu ka hubbillahi a ƙarshen ayoyin can sai Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wadannan yan wuta ne kuma an san shiga wuta ma hum bi kharijin min an-nar ba za su taɓa fita daga wuta ba kenan aikin sa kafirci duk lokacin da kaga an ce mutum zai shiga wuta ba zai fita ba to aikin sa kafirci ko kaga irin wannan narkon a ce Allah ba zai dube shi ba ba zai mishi rahama ba zai kaza ba to aikin shi na kafirci amma wa illa do wanda ya mutu imani ko misqala dharratin ai ba za a ce wa mun bi kharijin min an-nar duk wanda ya mutu da imani ko misqala dharratin ana nan ana faran zai fita daga wuta wata rana daga cikin ranaku watan wata rana zai fita daga wuta to amma duk wanda kaji an ce zai shiga wuta kuma ba zai taɓa fita ba to wannan abin da ake nufi aikin shi kafirci to kenan wanda ya riƙe koma bayan Allah ya maida shi tamka ga Allah ya maida shi kini ga Allah ya maida shi abokin tarayya ga Allah yana ba shi irin ababen da ake ba Allah ababen da mummunai ke yin ma Allah shi kuma yana yin ma wannan anjad din wannan muddin da ya riƙa koma bayan Allah yana masa abin da mummunai ke ma Allah to shi kenan ya maida shi anjadin kenan tare da Allah wannan ɗan wuta ne kuma wa mahun bi kharijin ne minan na kafirai ne ababen da muke ma Allah ai sananu ne na ibada kaga muna roƙon Allah wanda ya saka wani koma bayan Allah yana roƙon shi cikin ababen da yake babu wanda ke iya sai Allah kaga ya ɗauki abin da mummunai ke yin ma Allah ya yi ma wani Allah ya mai shi nuddu min dunillahi muna yin ma Allah ruku'u wanda ya je saboda girmama wani dama rukun da muke ma Allah ai ta'zim ne mahabbatan ne muna yin wannan ne muna son Allah muna girmama Allah kuma muna bauta ga Allah. To yayin da wani ya je yana girmama wani yana son shi sai kai da yi masa rukuni. To yayi abin da mummune suke ma Allah. Ya mai da wannan niddu min dunillahi. Ko sujada. Ko muna yin yanka ta ibada ga Allah. Yayin da wani ya yanka ga wani Allah. Yana mai girmamawa, yana mai kauna gare shi, yana mai kwaɗayi da tsoro daga gare shi. Shikenan duka raka'izul ubudiyya ta tabbata. Dama raka'izul ubudiyya al-mahabba soyayya. Ko soyayya. At-ta'zim girmamawa sai al-khawf war raja. Kwaɗayi ko tsoro. Waɗannan su ne raka'iz na ubudiyya. To duk wani wanda ka ɗauki wani abin da ake ma Allah sai kai masa kana san shi, kana girmama shi, kana kwaɗayin wani abu a gurin shi, ko kana tsoron wani abu a gurin shi, to wannan ita ce cikakkiyar bauta. Ita ce cikakkiyar bauta. Kana san shi, kana girmama shi, kana kwaɗayin wani abu a gurin sa, ko kuma kana tsoron wani abu daga gare shi, sai ka ɗauki abin da ake ma Allah na bauta sai kai masa. To wannan ya zama cikakken nau'in bauta. Kila an fahimta. To shine wannan aya take tabbatarwa cewa daga cikin mutane akwai wanda ke yin wannan. Kuma suna son su kamar yadda suke son Allah. To mu yanzu ma muna ganin wanda yake suna son su ne sama da yadda suke son Allah, amma suna son Allah kenan. Allah ka shiryata da mu. Da fadin Allah subhanahu wataala. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولنا آيوي ولياني أكن ولنشان آيوي سنة قارة تبتا دقورة تاريا الله سبحانه وتعالى ندبائنها باب ونوندي تاريا دا الله أشكين دكا أبين دا الله كيبان تدش فيما لنكا ولنا آيوي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. كي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشي الحمد لله كقولي مع الله الذي لم يتخذ ولدا وند به الكتابة ولم يكن له شريك في الملك. الله قمت به أبو كنت عريا بأشتم ملك إنسان. ولم يكن له ولي kuma Allah ba shi da majiɗinci waziri mataimaki yana zulli saboda kaskanci wa kabbirhu takbira kuma ka girmama shi girmamawa. Wannan aya ta kore ba ga Allah subhanahu wataala sabanin aqidan yahudu da kirista da mushrikai da suke jibinta yaya ga Allah. Yahudi dai san cewa qalatul yahudu Uzair ibn Allah. Yahudi san cewa Uzair dan Allah ne. Wa qalatul nasara al-masih ibn Allah. Kiristoci kuma san cewa Annabi Isa dan Allah ne. Mushrikai fa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata. To sai wannan aya ga baki dai ta hada ce musu raddi. Kace godiya ta tabbata ga Allah wannan wanda yake biye rike da ba. Ha anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Ta yaya za a yi ma a ce Allah yana da ɗa bayan Allah ba shi da mata? Wa khalaqa kulla shay, komai Allah ya halice shi da mala'iku da wuta da aljanna da annabawa da annabi Isa da mahaifiyarsa da kowa da komai Allah ya halice shi. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma Allah yana da ilimi akan komai. Haka wannan aya ta kore ikirarin duk mai ikirari akan cewa Allah subhanahu wataala ya riƙe da Allah bai riƙe da ba, sai dai Allah ya riƙe bayi. Duk cikan mu nan bayin Allah ne, halittan Allah ne subhanahu wataala. A wata ayan Yahudu da Kirista suka fito suka ce wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, suka ce mu ne ƴaƴan Allah. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah subhanahu wataala bai rike da ba da kai. Da haka abin da Yahudu da Kirista suka faɗi cewa su ƴaƴan Allah ne, masoya Allah ne ƙarya ne, shine wannan ayan ta kori. Dama akwai ɗan su sufofi waɗanda ake cewa sifatu salbiya, sifatu salbiya sifofi ne waɗanda suka koru ga Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne wannan ayan ta fara kawowa, allazi lam yattakhidh waladan, sifa ta da korayya ce ga Allah, Allah bai riƙe da ba. Wa lam yakun lahu sharikun fil mulk, Allah bai riƙe wani abokin tarayya ba a cikin mulkinsa. Kenan kama tsala a cikin uluhiyya, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin, dama babu wani abokin tarayya da Allah a cikin bauta. To a cikin rububiyya fa, a cikin mulki, to wa lam yakun lahu sharikun fil mulk, Allah ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa, ba shi da wani mataimaki, ba shi da mai ba shi shawara, ba shi da waɗansu hakimai, ba kuma mataimaka ga sarki ba, ba shi da waɗansu ministoci ko kwamishinoni ko daraktoci, duk ga baki ɗaya nan sun kori ga Allah. Sai dai Allah yana da bayi da yake aikatar da su cikin abin da ya ga dama, kuma ya isa ya komi ko da ba. Da haka Allah ya riƙe mala'iku, wannan mala'ika na kula da harkar ruwa, wannan mala'ika na kula da harkar busa rai, wannan mala'ika na kula da harkar busa ƙaho, wannan mala'ika na kula da harkar karɓar rayukan bayi. Amma duk cikansu bayi ne ga Allah, ba mataimaka Allah ba ne, bayi ne ga Allah, abin horewa ga Allah, ba mataimaka Allah ba ne subhanahu wa ta'ala, ba wanda ke taimakon Allah, babu wanda ke taimakon Allah cikin gudanar da bayinsa. Sai dai Allah ya riƙe su domin ya nuna isa da buwaya da cika. Idan babba kai kana ganin wane babba ne, to amma kuma wane na horar da shi yadda ya ga dama, to kenan wancan shi ne mafi girma sama da wannan, ko ba haka bane? Yanzu idan ka je gaban DPO ka girmama shi, yana zuwa gaban kwamishina shi kuma sai ka ga ya zubi, to yanzu yayi babban kenan, kwamishina shi ne babba kenan. In ya je gaban IG shi ma sai ya zubi, to kenan IG din shi ne gaba kenan. In ya je gaban shugaban kasa shi ma sai ya zubi, ashe shugaban kasan shi ne babba kenan. To walillahi mafalul a'la. Idan kana ganin mala'iku suna da girman halitta, suna da waɗansu aikace-aikace da Allah ya horar da su a kai masu girma, to amma in suka zo ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala zubewa suke yi, har Allah idan ya magana masu ma suke yi. Mun karanta cikin kitabu tauhid, to nasu daga cikin littattafai. To wannan yana nuna maka cewa walam yakun lahu sharikun fil mulk, Allah bai tarayya da kowa ba gurin mulkinsa. Kuma wannan zai ƙayyata maka gurɓataccen aƙidan da take cewa wai akwai Allah guda biyu, akwai Allah haske, akwai Allah duhu. Ababuwa masu kyau masu daɗi da suke faruwa Allah haske ne ke haifar da su, ababuwa marasa daɗi da suke faruwa Allah duhu ne ke haifar da su. Walam yakun lahu sharikun fil mulk, Allah bai da tarayya a cikin mulkinsa. Duk ƙarya ne waɗannan miyagun aƙidu ne na kafirci. Sannan walam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli, Allah ba shi da waliyyi. Amma kuma sai Allah ya togaciya, sai ya ce min adh-dhulli, saboda ƙasƙanci. Waliyyi shi ne majiɓinci, mai sa ka a hanya, mai baka shawara, mai haskaka maka, wanda in kana cikin damuwa zai tarayya da kai, ku damu tare, zai za ku cirta yadda za a fita daga damuwa. In an tasa wani abu a gaba, za a ƙuƙƙulla yadda za a yi a cikin masa. In an rasa kuma za a lallashi juna, shi ne waliyyi. Kun gani? To Allah ba shi da waliyyi min adh-dhulli, dan ƙasƙanci. Kaga wannan min adh-dhullin da ya kawo, to tana da ma'ananta sosai a wurin nan. Ƙasƙanci bai sanya Allah ya riƙe majiɓinci ba. To amma soyayya kuma ba, ba ƙasƙanci ba, ba buƙata ba, ba nima ba, soyayya da neman girmama waɗansu ɗaiɗaiku fa, shi kuma ya sanya Allah yana da waliyyi. Waye waliyin Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun, ashe Allah yana da waliyyi. cikin hadisi kudusi yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, duk wanda ya gaba da waliyina Allah ce to ina shirinta miki cewa zan yaki. Ashe Allah yana da wali, amma wani irin wali ne Allah ba irin shi? Yana gulli dan kakkanci, dan bukata, dan nima, dan niman mataimaki da mai akasawa, da wanda zai sashi a hanya. Allah ba shi da wannan. Allahu waliyul ladina amanu, Allah shine waliyin mu, mu kuma mu ne waliyan Allah. Kira an gani akan ce auliya Allah, kamar yadda wancan ayat ta tabbata akwai waliyan Allah la shak. To amma Allah ba shi da wali saboda kakkanci, saboda bukata. Yanzu Allah ya yarike wani mutum, ya yarike wani daga cikin bayinsa saboda ya rika ba shi shawara. Allah ba shi da mai ba shawara, Allah ba shi da mai haskaka masa, ba shi da wanda zai rabu da shi ya ɗebe kiwa. Da dama mu idan ka samu damuwa sai matanka sai ta kwantar maka da hankali, to wannan kana neman waliya kenan, minar gulli kana neman wacce za ta tallafa maka ne, ta dallashe ka, ta baka shawara, ta baka magana mai daɗi. To Allah ba shi da wannan. Amma waliye saboda ƙauna da soyayya da neman girmama wasu fa, Allah ya rike waliye. An gane? Sai ya ce wa kaddiru takdira, ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmamawa. Wannan aya ta kore waɗansu siffofi na ƙasƙanci ne ga Allah, kamar rukun ɗa, kamar rukun abokin tarayya, kamar rukun wali saboda buƙata da kuma nima. Wannan aya ta kore waɗannan abubuwa guda huɗu, na guda uku. To duka dai wannan malam ya kawo wannan aya ne domin ya tabbatar da waɗansu siffofi, ya kore sharik ga Allah, kuma ya kore waɗannan siffofi salbiya, na siffatu salbiya ya kore siffofi wato na ƙasƙanci da walaƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله ينا تسبيه جاء الله واني ما في السماوات وما في الأرض دك أبين دكي تشكين سميد أبين دكي تشكين قصينا تسبيه جاء الله دك بأشر قوما بأشر قوميبا ينا تسبيه جاء الله منين تسبيه تقديس ده تنغيه tsarkakewa da tsarkakewa shi ne ma'anar at-tasbih. Yayin da kace subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah, ka kore na ƙasa, ka kore aibi, ka kore tawaya ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne ma'anar at-tasbih. Da ka duk wata halitta da ke cikin sammai da ƙasai, tun daga tsokaran kansu samman da ƙasan da ababen da ke cikinsu da ababen da ke tsakankaninsu, gabaki ɗaya suna tasbihi ga Allah, suna tsarkake Allah, suna tsarkake Allah da dukkan naƙasa, da dukkan tawaya, da dukkan wani aibi. Shi ne ma'anin yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Ka ga mala'iku suna cikin sammai suna tasbihi ga Allah, iska tana tasbihi ga Allah, ruwa na tasbihi ga Allah, itatuwa na tasbihi ga Allah, ganyayyaki na tasbihi ga Allah. Har a cikin wani hadisi ke tabbatar da cewa babu wani ganye da za ka ga ya bushe ya faɗo face sai in ya ɗanyi sakaci wurin tasbihi ga Allah. Yayin da ƙila ya kamata a ce ya yi sau ɗari a minti ɗaya, sai ya yi sau casa'in, to a wannan lokaci shi kenan sai ya yanke jiki sai ya faɗi. Bi ma'ana kowace halitta tana son tasbihi ga Allah. Sai dai tasbihin kala biyu ne, akwai tasbihin da ake kiran shi at-tasbih bi lisanil maqam, akwai kuma at-tasbih bi lisanil hal. Tasbihi bi harshe kamar yadda mu mun ne muke subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, at-tasbih ne bi lisanil maqam, bi lisanil maqam da harshe muke yi. Akwai kuma at-tasbihu bi lisanil hal, tasbihi ne ga Allah da yanayi, wato wannan halittar tana cike da cewa Allah ya kubuta daga dukkan na ƙasa da aibi, kuma ta sallama ta miƙa wuyanta ga Allah subhanahu wa ta'ala. kamar sammai da ƙasai da Allah ya halice su. Allah ya ce i'tiya aw an aw karahan, me ne suka ce? Qala ta ataina qa'in, kace kamar mun zo muna sa'a ga Allah. Yusabbihu lahu, me ne wancan ayar cikin suratul Nur wanda take tabbatar da cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, babu wata halitta face tana tasbihi tana godiya ga Allah sai dai ku ba ku fahimta. Kenan wannan tasbihin bilisanil halin kikinka yana tasbihi ga Allah amma kai baka ji. Bilisanil hal, motarka tana tasbihi amma kai baka ganiya baka ji. Bilisanil hal, gidanka yana tasbihi ga Allah. Bilisanil hal, duk wata halitta tana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala, imma bi lisanil hali wa imma bi lisanil maqal, ko dai da harshe ta farka ko kuma yanayin halittar Allah ya gina ta akan ta kudurta cewa tsarki ya tabbata ga Allah, tsarki daga dukkan tawaya ko na kafa ko aibi ko kuma abokin tarayya, wannan halittar ta tabbatar da cewa ya kori ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan da a ba wannan ajin halittar harshe a ba ta hankali a ce furta wani abu, za ta ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Amma tun da ba ta da harshe, ba kuma ba ta kwakwalwa ba, to bi lisani haliha tana tabbatar da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamd, mulki gabaki ɗaya na Allah ne, wa lahul hamd, godiya gabaki ɗaya ta Allah ce. Duka nau'o'in mulki na Allah ne, haka nan duka dangogin godiya na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ko da ka ga wani da mulki, to a cikin ganin daman Allah ne ya ba shi takaitaccen mulki, mulkin da yake akwai na kafa a ciki don an yi lokacin da babu kuma la'ayi lokacin da babu. Duk wani ne mulki da ka gani a duniya haka yake, an yi lokacin da ba shi ba ne kuma la'ayi lokacin da ba shi ba ne. Kuma mulkin shi yana neman arkan, yana neman mataimaka, yana neman fadawa, yana neman dogarai, yana neman mataimaka waɗanda zai karkasa aiki ya ba su don aikin ya fi ƙarfinsa, duk iya mulkinsa. Duk wani magidanci, to ba shi kaɗai ke gudanar da gidansa ba, da shi da uwar gida ne. Duk wani shugaba ba shi kaɗai ke gudanar da mulkin shi ba. Kamar sarki dole ya riƙe waziri, yana da hakimai a gefe, kowane hakimi akwai aikin da ake ba shi. Wani a bashi aiki a ƙauye, wani a bashi aiki a birni, wani a bashi aiki ya kula da kaza, wani a bashi aiki ya kula da kaza. To wannan mulkin ashe mulki ne ba mulki ba, in ka gwama shi da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala, to ballantana ranar tashin alkiyama da Allah zai tambaya limanil mulkul yau, menene amsar da talibai za su bada, ko kuma menene amsar da Allah zai baka sa? Lillahi alwahidul qahar, mulki gabaki ɗaya ga Allah ne. Motsi babu wanda zai iya sai da yardan Allah, magana babu wanda zai iya sai da izinin Allah, kuma ba inda ka isa ka je sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje ka. To wannan ai shine cikakken mulki. To mulki gabaki ɗaya ga Allah ne, wa lahul hamd, haka nan godiya. Allah ya cancanci godiya saboda yana da sunaye kyawa da sifofi maɗaukaka. Allah ya cancanci godiya saboda irin alkhairai da albarkatu da ya sadar da bayansa gare shi. Ga gani, ga ji, ga magana, ga takawa, ga miƙawa, ga kaje banɗaki ka biya buƙatanka. Mutum yana jin fitsari ya yi fitsari, yana jin bayan gida ya yi bayan gida, ka ci abinci ka ƙoshi, ka ji bacci ka kwanta ka yi, duk waɗannan waɗansu nau'o'in ni'imomi ne wanda yake Allah ya cancanci godiya a kansu. Kar wani ya ce to ai ban da kuɗi, ai ba kuɗi ba ne kawai, mutanen zamanin ne kawai su suka mai da kuɗi yanzu shi ne amsa a cikin rayuwarsu, amma ni'imomin Allah akan bayi ba za su ke da duhu ba. To Allah ya cancanci godiya saboda waɗannan ni'imomin, kuma ya cancanci godiya kasancewar shi shi ne Allah wanda yake da kyawawan sunaye da sifofi maɗaukaka subhanahu wa ta'ala. Da aka duk wani godiya ko duk wata godiya da aka yi ma wani, to an tarsano ta ne daga cikin ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Kila wani ya baka riga, wannan rigan ba cikin ni'imomin Allah ne ba, to in ka gode ma wannan da ya baka riga sau daya, ashe wanda ya samar da sinadaran kayan, ya samar da audigan, ya samar da injin da za a sarrafa audigan, ya ba da hikima da wayan da za a sarrafa audigan ta koma riga, da wanda ya samar da wanda ya kera rigan ko ya kera yadin, to shi kuma za ka yi mishi godiya dubin da ba ta kenan. Shi wannan kawai ya ga komai ne, kawai fayadi ya gani sai ya siya sai dinka sai ya baka. To wanda ya halicci itaciyan da audigan da ruwan, ya samar da dan adam inda ya sami hikiman da ya saka wannan audigan ta koma yadi, yadin ya koma riga, ya samar da wanda ya dinka rigan, shi kuma godiya miliyan nawa za ka yi masa. Shi yasa duk wata godiya da kaga tana jijjiwa a duniya, to daga cikin godiyan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Sai dai mumunai suna yi ne da gangar, wato suna gode ma Allah kuma suna godiya ga bayin Allah wacce gabaki ɗayanta tana koma zuwa ga Allah ne, da gangar suke yin wannan. Da haka idan na ce kai Allah ya saka maka da alkhairi akan wani abu da kai mun, to zuciyata tana karanta mun cewa Allah shi ya samar da wannan abin da kai mun, kuma ya baka iko kai mun, da haka godiyan nan na kololuwa tana koma zuwa ga Allah ne. Ila an fahimta, duk wani yabo da aka yi akan wani kyakkyawan abu, to mummunai suna yi ne mafi cika mafi girman yabo yana koma zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala, kafin ya je ga bayi sai ya je ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'anan walahu alhamdu, godiya ta tabbata ga Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai. Ina ga lokacin kusan yayi ko? To ba mu karshe waɗannan ayoyin da yake suke tabbatar da ko kuma suke kori kamanceceniyan wani halitta ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, amma insha Allah ta'ala a zama ta gaba za mu karanta waɗannan ayoyi. Muna fatan abinda muka faɗi Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana. A taƙaice dai waɗannan ayoyi da muka karanta sun tabbatar da sunaye ga Allah, sun tabbatar da sunaye ga Allah, kuma sun kore kamanceceniyan Allah da wani daga cikin talibai ga baki ɗaya. Allah bai kama da kowa ba, bai kama da komi ba a cikin dukkan abin da Allah yake banta da shi. Wannan ayoyi sun tabbatar da cika ga Allah subhanahu wa ta'ala, musamman wannan aya da muka karanta ta karshe ta tabbatar da cikan Allah subhanahu wa ta'ala, da ma sauran ayoyin duka, amma musamman wannan ta tabbatar da cikan Allah da buwaya da isa da kuma ainihin kasancen shi mai iko ne akan komai. To muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana muwafaqa ya samu mai asa. Assalamu kace ne mana
dangane da sanarwar da ta ta da dawaye da ruwa.
Na'am.
Kuma ne da koyi da bangowa. Kuma ne sai kuma da bangowa.
Duk wannan yana daga cikin wala ni kullahu sharika. Yawa da kunuti. Ai wannan abin da ake ko da ya zama ruku'u ko ya zama kunuti. Ma'anan kunuti shine tsayuwa cikin kakkanci. Shine ma'anan hukumu lillahi qaniti, ku tsaya gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin kunuti. Me kunuti? Kaskanci, ku kaskantar da kanku ga Allah. Shine sai bawa ya zo sai ka ga yayi haka ya sunkuyar da kansa, ganin shi koma kasa, wannan shine nau'in kunuti. Yayi lokacin da kuma kila ba shi da halin ma rike hannun ko da hannun nashi na saki, amma irin yadda wato ya sassauta ganinsa ya risalar da kansa, duk wannan yana daga cikin nau'o'in kunuti. To irin wannan tsayuwan yin shi ga wani Allah, haƙƙin Allah ne aka ɗauka aka ba wani Allah kunuti, tunda an ce qul lillahi qanitin taqdimu wa haqqu ta'khiri fi al-hasr, kunuti ga Allah kadai ake yin sa. To dan haka wanda ya tsaya yi kunuti ga wani Allah ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani Allah. Wanda ya je inhina'i, mujarrabin inhina'i, ya rusuna, ya rusuna da kansa, ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba wani. Kar ku manta a cikin kitabu tauhid mun karanta mutanen nan mutum biyu da manzon Allah ya ba da labari, suka zo wuciya ta gurin waɗansu mushrikai, suka ce musu shi taqarrubi zuwa ga abin bautan su gunkin su suka ce ai ba mu da abin taqarrubi suka ce ko kuda ku kashe kawai da sunan kun yi taqarrubi kawai duk ya kashe kuda a zuciyarsa ya yi taqarrubi zuwa ga gunki nan take ya kafirta bai ma kai da yi ruku'in ba bai ma kai da yi sujudan ba amma zuciyarsa yana kuka yana alamta masa yana fassara masa cewa yanzu na yi wannan abu kaza da manufan abu kaza ya kuma kai shi zuwa ga kafirci akwai kuma wanda yake idan ba ku manta ba a cikin kissa wanda yake ana rawaito shi a cikin wata kissa na Barfisa wanda shi din yace yi mun sujada yace rayin maka sujada ga na da dauri yace kai ko da ihmina'i ko danya da kanka kai kai da mutun ka girma mai in kai wannan shikenan aka ce sai dan sun koyar da kai dinin ya wannan shikenan aka tarta malaman tafsiri da dama sukan kawo wannan kissa a fadin Allah subhanahu wataala wannan an cikin suratul hashiri كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين شيطان يقول مش كافرتا يقول مش يمن سجدا يقول لا إما كسجدا بعدين قال إنا شنو أنا مالي يقول كوي كي يبدأ الرجل أنت كوي كاجير ماني كده رسل نبدأ كنك كوي إنا يا يقول بياكم كم قرآن يتبت بيشايا كافرتا to idan mutum ya ji cewa yanzu yana girmama abu kaza yana son wannan abu kaza yana faɗa wani alkhairi daga wannan abin sai ya rusunar da kansa gare shi to mujarradin bauta kenan shine raka'izul ubudiyyah da muka yi magana a baya mujarradin bauta ne da haka ko sujada ko ruku'i ko kunuti na tsayuwa ko ihmina'i ko kudirin zuci cewa wani na girmama shi na yi mishi sujada ko yi mishi ruku'i ko makamantan wannan in dai an dauki hakkin Allah an ba wannan shikenan ya zama nau'in bauta shi yasa muke cewa demokradiya kafirci ne ka'idojin da ke ciki da abin da ya zo da shi duk kafirci ne duk kafirci ne sai dai wannan layal zama ya kasance duk wanda ke cikin irin wannan sassan din kuma kafiri ne ba lalai bane ba kowane wanda ya hau kafirci ne kafirci ke hawa kansa ba ka'ida ce sananniya laysa kullu man yartakaba kufran yakuna kafiran wa laysa kullu man yartakaba bid'atan yakuna mubtadi'an ba lalai ne duk wanda ya kafirci ya zama kafiri ba haka nan ba lalai ne duk wanda ya bid'a kuma ya zama dan bid'a ba an yi shata ta wannan ko ba haka ba lalai ne duk wanda ya kafirci ya kafirta ba mun sha kawo kasan wancan bawan Allah da ya ce idan na muka ku kone gawata ku zuba shi a teku duk wanda ya ce in ya mutu a kona shi hikiman shi ne kar ku haɗu da Allah ya kake ganin wannan aƙidan kafirci ne ko aƙidan musulunci ne wanda yake jin cewa in aka kone shi kenan ya kubuta daga Allah kamar yana kudurta a cikin zuciyarsa ne cewa Allah ba shi da ikon ta da shi ai kafirci ne amma nan mutumin ya kafirta bai kafirta ba kuma bal ma hasu ne sai Allah ya gafarta masa kun gani sai Allah ya gafarta masa wani abu ne yake ta tunanin shi har ya karkatar da shi daga haƙiƙanin fahimta mai kyau da haka akwai mawani'at takfir akwai ababen da yake kafirci ne amma kuma wanda ya san bai zama kafiri ba daga ciki akwai aljahalu jahilci shi wannan kawai jahili ne shi ne ba san hukuncin wannan abin da yake yi ba in ka ce mishi wannan abin aibi ne ce kawai din dai kawai kadan je ka duka masa da kawai din dai kawai ana yi ne kawai dai saboda dai a raba lafiya wannan jahili sunan shi bai zama kafiri ba da kumfanta akwai kuma al'ikra tarsasanci a tarsasa mutum ko a tilasta shi shi ma mutum idan ya kafirci saboda irin wannan bai zama kafiri ba akwai mawani'at takfir mun sha tattauna a kan su lokuta bayan lokuta so shi yasa akwai adabin da yake kafirci ne amma ba lalai duk wanda ya ce zama kafiri ba har sai an masa bayani an sai da hujja a kansa ya gane ya fahimta ya ce to ni dai hakan dai kuma zan yi haka na ga dama to a wani lokaci sai kafirci ya hau kansa shine an fahimta da kyau. Yau akwai kuma wancan kissan da muke kawowa, mutumin da ya ce Allah kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Allah kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Manzo Allah ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki. A cikin farin ciki ma na iya jijinta mutum sai canza wani abu sai ya aikin kafirci, bai kuma zama kafiri ba. Da haka da baƙin ciki da farin ciki suna iya jijinta mutum sai ya wani aiki. Kila an gane, to ko da kafirci ne ba za a ɗora mishi wannan kaulafin ɗin ba. Har sai in ya dace mahaifin shi aka ce, ka ku ji kalman da ka faɗi ɗazu? Ni na faɗi, aka ce ka ce Allah ne ba mu kai ce ƙaryan banza. Ka ji za ka samu magana a ce a ɗaya ai gashi an yi rikodin. Ni ne wannan a ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga wannan ai ya nuna yana da jiji ta shi jiri ɗin shi. وصلى الله وبارك على نبينا الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.